لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cigaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. Yau insha Allah za mu yi majalisi na 9, kuma muna cikin suratul anfal. Jiya mun tsaya karshen aya ta 48, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 49, inda Ubangiji ta'ala yake cewa iz yaqulul munafiqun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Ubangiji ta'ala ce iz yaqulul munafiquna, ka ambaci lokacin da munafukai suke cewa, wallazina fi qulubihim maradun, da waɗanda akwai ciwo a cikin zukatansu, wato akwai munafurci a cikin zukatansu, akwai rauni na imani a cikin zukatansu, suna cewa garra ha'ula'i dinu, waɗanda musulmin fa addininsu ya rutse su, sai za su fito su ƴan kaɗan su tinkari jama'a masu yawa su ce za su yi galba a kansu a yaƙi. Lallai addininsu ya rufe su. Wa man yatawakka 'ala Allah, Allah ta'ala ce wanda ya dogara ga Allah, fa inna Allaha 'azizun hakim, lallai Allah mabuwayi ne kuma mai hikima. A nan, a lokacin da sabon manzala ta suna suka fito za su tafi yaƙin Badar, ko za a gwabza yaƙin Badar, munafukai sun ce addinin manzala ta salama, ko waɗannan mutanen addininsu ne yake rufinsu, shi yake gaya musu cewa da su yi nasara, amma in ba haka ba ya da su yi su fita su ƴan kaɗan su tari jama'a masu yawa, kuma suna ganin cewa da su ci nasara, da su ci galba a kansu, sun rutu da addininsu, haka suke cewa. To sai Ubangiji ta'ala ya ce ai wa man yatawakka 'ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah, fa inna Allaha 'azizun, Allah gagarauni ba mai rinjayensa, sannan hakimun mai hikima ne a cikin al’amuransa, ina ajiye kowane abu yadda ya dace. So da haka suka dogara ga Allah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya ba su nasara, suka ci galba a kan abokanin gabansu, tare da cewa su ‘yan kaɗan ne, abokanin gaban kuma su masu yawa ne, su 300 wa'incan su 1,000, kuma suka ci galba a kansu. To duk wanda ya dogara ga Allah ta'ala, Allah ta'ala yana tare da shi. A nan da aka ce iz yaqulul munafiquna, sai aka ce wallazina fi qulubihim marad. Wallazina fi qulubihim marad a ɗafu tafsirin ne, su ne munafukan. Munafukai suna cewa waɗanda a zuciyarsu akwai cuta, cuta ta shakka na imani, cuta na munafurci. Abinda ake cewa munafurci shi ne mutum ya dinga shakkan musuluncin nan hanya gaskiya ne kuwa, ya zama yana baina-baina, shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba, duk da a shari'a musulunci shi kafiri ne, amma dai a zuciyarsa ya riba kafa, ina tare da musulmi kuma ina tare da kafirai, muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i, suna tsakanin nan, ba sa tare da musulmi, ba sa tare da wato ainihin kafirai 100%. Idan ana zaman lafiya suna tare da kafirai, in za a tafi yaƙi da suna tare da musulmi a zahiri, amma yaƙin ma za su dinga ba da uzuri, suna ta neman mafita inda za su kauce wa yaƙi, domin kada idan an je wato ainihin yaƙan musulmi ai kafirai a yaƙe su. Wannan shi ne sabin da ya sa suke munafurci. ومن تسبوا الى الاسلام الا لشون دمائهم الا تسال sun danganta kansu zuwa ga musulunci don tsare jinanan su kada a zudda su kada a zudda jini wannan shine annifaqul i'tiqadi annifaqul akbar kenan wato munafurci babba na aqida don munafurci kala duniya akwai babba akwai karami babban shine ibdanul kufri wa ibharul islam mutum ya koye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci in sun haɗu da mu'mine su ce muna tare da ku in sun haɗu da kafirai ma su ce muna tare da ku suna yaudaran Allah subhanahu wataala ba su san cewa Allah ba a yaudaran sa ba to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a to shi ba musulmi bane duk wanda bai yake shakka a imaninsa yana tare da kafirai yana tare da musulmi bai yi imani 100% ba to wannan munafikin Allah ne kuma idan ya je lahira zai shiga wuta kuma har abadan abada ba zai fita ba bal ma a karkashin kasan wutan da a sashi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa innal munafiqina fi dharki al-asfal min an-nar wa lan tajida lahum nasira munafikai suna karkashin kasa na wutar jahannama kuma ba mai taimakon su ya hana su shiga wutan ko kuma fito da su daga wuta saboda haka munafurci babba shine koye kafurci da bayyanar da musulunci wannan duk me wannan ya sani cewa ba musulmi bane to sannan akwai karamin munafurci shine annifaqul amali wanda ana iya samun musulmi da shi musulmi ne amma kuma munafikin Allah ne saboda me saboda abubuwan sa yana yi ba don Allah ba kamar mutum ya dinga abubuwa saboda riya gashi dai a zahiri ibada yake amma don a yi ba masa ne to kaga wannan ya boye wani abu na son yabon jama'a a zuciyarsa ba don Allah yake yi ba amma a zahiri ana gani don Allah ne shi yasa manzala sun aice akhawfu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi tsoron abin da nake tsorace muku shine karamin shirka sai sabai suka ce ya rasulullah me yake karamin shirka sai ce yasiru riya wato riya dan kadan karamar riya shine munafurci kenan karamin munafurci to duk wanda yake da wannan a zuciyarsa to yana da dabi'a na munafurci ya zama za ka yi abu ba don Allah ba don a yaba maka ko don ka burge ko wani abu da ma musulmi zai aiki zai ne saboda Allah don neman yardan Allah da neman lada a wajen Allah subhanahu wataala to haka nan ha'inci shi ma munafurci ne domin ha'inci cutan mutum ne a boye a zahiri ka nuna kai amincacce ne a baka dukiyar jama'a shikenan daga baya kuma sai a koye ka dinga cin dukiyan kaga ka zama maha'inci ka bayyanar da kai mutumin kirki ne a zahiri amma a koye kuma kai mutumin banza ne mutum ya yi mu'amala da kai na kuɗi ka cinye ya baka ajiya ka cinye masa ka nemi aro ya baka ka cinye an baka shugabanci ka cinye an baka aure ka ci amanan mata duk wani abu da za ka yi na ha'inci to sunansa munafurci munafuki ne mai yin wani hakanan saba alkawari a zahiri ka nuna za ka yi amma a baɗi ne a zuciyarka ba yi za ka yi ba to shi ma nan munafuki wannan shi suka zo a hadisi guda ɗaya wannan manzo sai yake cewa ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alaman munafiki abubuwa guda uku ne in yayi magana yayi ƙarya kaga ƙarya shi ma munafurci ne don ka faɗi wani abu ne wanda a zahiri ga yadda yake amma kai ka sani a zuciyarka ba haka bane idan mutum yana da wannan to yana da munafurci to riya ƙarya ce kawai a zahiri ka nuna gaskiya kake amma a baɗi ne ƙarya kake yi ba Allah ne manufar ka ba zaka yi zaka zo kana ta faɗan magana na ƙarya abin da ake cewa ƙarya shine mukhalafatul kalami lil waqi ka faɗi magana amma ba haka abin yake ba ka bada labarin da ba haka yake ba ko ka kirkire shi ko ka ƙara masa romo shikenan ka ƙara masa gishiri don yayi daɗi duk sunanka maƙaryaci kuma munafiki ne kai sannan yayi alƙawari ya saba idan an amince masa yayi ha'inci an bashi shugabanci ana ga zai yi zai rike amana sai zo ya ha'inci talakawansa to shi munafikin Allah ne sannan wani hadisin ya ƙara da idan yayi husuma sai fajirci ya wuce gona da iri shine hadisin arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi idza haddatha kadhaba wa idza ahada akhlafa wa idza tumina kana wa idza khatama fajara lokacin shine idza khatama fajara abuwa guda hudu in kana da su to kai tacciccen munafiki ne in kai magana kai ƙarya kai alƙawari ka saba idan an amince maka kai ha'inci idan kai fada da wani ka zo kai fajirci shi ne ka zalunce shi baka da gaskiya amma ka nuna kai ne mai gaskiya kai masa afe karama fiye da yanda aka tuce ka fiye da yanda ya zalunce ka to wannan shine ko kai ne baka da gaskiya ka dauko dawa ka nuna cewa kai ne mai gaskiya to wannan shi ma munafurci ne ana shari'a da kai baka da gaskiya amma ka dage cewa wai kai ne mai gaskiya kaga zahiri ka nuna kana da gaskiya a baki ne kuma ka san kai makaryaci ne wannan shi ma munafurci ne in mutum ya hada guda hudun ya zama tashin munafurci idan kuma ɗaya yake da shi cikin ɗabi'un to yana da wata ɗabi'a wanda take ta wato ainihin munafurci saboda haka mutum ya zama mumini cikakke kar ka yaudari Allah subhanahu wa ta'ala baka isa ba sai Allah ta'ala ya ce walau tara iz yatawaffa
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
Ubangiji ta'ala ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru da zaka gani lokacin da wato mala'iku suke daukar ran kafirai da kaga al'amari mai girma da kaga ban tsoro abu na ban tsoro walau tara da zaka gani iz yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu ai idhil mala'ikatu yayin da mala'ikun daukar rai يتوفى الذين كفروا سكي او كرم ودان دا سكا كافرتا يضربون وجوههم سنا دوكا في سكوتين سو وادبارهم دباين سو سنا تيمس وزوكو عذاب الحريق ودان دني عذابا تبوبرا دا زا انونا مكا يلوكا تند ملائكو سكي او كرايو كان كافري سنا دوكا في سكوتين سو دا سوا ونسو سنا تيمس ودان دني عذابا تبوبرا عذابا روتان جهنما والله جا كاكا تاشن هنكا دي شيني امسا اللوئي da kaga tashin hankali ubangiji ta'ala idan yazo daukar ran kafirai baya yi da wasa wasu malamai sun ce wannan ayan tana magana akan yakin badar wato waɗanda mala'iku suka kashe a yakin badar suna dukan su ta gaban su da ta bayan su da fiskan su sannan suna cewa ku dandani azaba ta gobara da zaka ga wannan lamarin da kaga al'amari mai girma wasu ka ce a kafirai kawai in za a ɗauki ransu haka ake musu kuma akwai ayar da take nuna haka cewa kowane kafiri in a zo ɗaukar ransa ana azabtar da shi kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa cikin suratul an'am ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فنجد تعالى ذا أنونا مكة لوكة لأكي لوكة الرايو كان كافري لوكة لأكي كافري سكي تكيم ما جاجم متوى ملائكو سنة ميكا وتوحنا ينسو سنة توا كفتو درايو كان كدا كان كيو ذا أساكا مكو بمونا ساكا مكو عذابا تولا كنجي saboda kuna faɗan wani abu kuna danganta Allah wanda ba na gaskiya ba kuma kun kasance kuna wato kuna yi wa ayoyin Allah girman kai ba kwa imani da su kalman zalimun nan ta haɗe kafirai da masu sabon Allah duk a zalumai ne dake nan idan an zo ɗaukar rayukansu ba a ɗauka da daɗi ana dukansu ana ɗaukar ransu da za ka ga wannan da ka ga al'amari na ban tsoro hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ibn Maja da Imam Ahmad da wasu suma manzo suma yace idan mamaci ya zo mutuwa mala'iku suna zuwa masa idan mutumin kirki ne rabin da mala'ikun suke cewa ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fi jasadi tayyib ka fita ya kai rai mai tsarki wanda yake cikin jiki mai tsarki haka za su ga mutumin kirki ana girmama ran ana cewa ya fita a cikin sauki sai kuma su ce ukhriji hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban rai ka fita kana abun godiya wato kana abun yabo kai albishir da hutu da kanshi kuma zaka tafi zuwa ga Ubangiji Ta'ala wanda baya fushi da kai, zaka tafi zuwa ga rahamar Allah Ta'ala. Haka za a ga mutumin kirki a cewa ran sai fita, ana ta ainihin girmama ran, ana darajaran, ana yabonsa. To sannan za a yi ta faɗan haka har ran ya fita da kansa a cikin sauƙi. Sannan daga nan in ran ya fita, za a haura da shi sama. Idan aka je da shi sama, sai mala'iku su ce marhaban bin nafsi tayyib, bin nafsi tayyiba kana fi jasadi tayyib, su ce maraba da jiki mai tsarki, wanda da rai mai tsarki, wanda ya kasance a cikin jiki mai tsarki. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadba, sai su ce albishirinka, ka shiga kana abun yabo tare da hutu da kanshi zuwa ga Ubangiji wanda baya fushi da kai. Saboda haka mala'ikun da za su kari ran a sama, su ma ka da su yabe shi kamar yadda su wanda suka zo ɗaukar ransa suke yabonsa. Wannan shi ne mutumin kirki kenan, wanda shi karrama shi ake yi ba duka ba zagi. To shi kuma ɗayan ya ce idan mutum ya kasance ba mutumin kirki ba ne, shi ne ar-rajulu su, ko dai kafiri ne ko munafiki ne ko fajiri ne ko fasiki ne, shi addini bai dame shi ba. To kawai idan sun zo abinda za su ce ukhriji ayyatuha an-nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith, ki fita ko ka fita ya kai rai wanda yake ƙazanta, wanda yake cikin jiki na ƙazanta na najasa. Saboda haka ran ba za a yi bai shi ba kusharin za a yi, da ma jikin da yake ɗauke da ran, saboda sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da mutum ya yi. Sai a ce ukhriji zamimatan wa abshiri bi hamimin wa ghassaq wa akhara min shaklihi azwaj, a ce ya wannan ran ki fita kina abun kushewa, wana muke albishir da ruwan zafi wanda za a azabtar da ke da shi, ana muke albishir da tiwa na 'yan wutan jahannama wanda za a baki kisha a azabtar da kai da wani. Sannan bayan nan kuma akwai nau'i irin na azaba wanda za a yi maka, wato ana cire ran kuma ana gaya masa irin azaban da zai tarar iban an ɗauke ran. Haka za a dinga gaya ran idan mutum ba mutumin kirki ba ne, mutumin banza, idan mutumin banza ne. Haka za a dinga faɗa, ana ta faɗa masa haka, shi kenan har ran ya fita. Sannan daga nan sai a haura da ran zuwa ga sama. Amma idan aka je saman ba za a buɗe masa saman ba. Wancan ran mala'iku suna tarbansa, suna marhaban maraba da wannan rai mai tsarki wanda ya kasance cikin jiki mai tsarki, madalla zuwa ga hutu da kanshi zuwa ga Ubangiji wanda wato ainihin ba mai fushi ba. Haka za a dinga haurawa da ran har ya je can sama gaba ɗaya. To amma wannan mutumin da yake mutumin banza, shi kuma idan an tinkari za a haura ran sama sai a kulle ƙofofi. Saboda mutumin kirki shi ne wanda ruhinsa yake tafiya sama, zai je haɗu da sauran mutanen kirki ‘yan uwansa. Amma mutumin banza shi kuma ransa ƙasa yake, ko an tafi sama ba za a samu daman kai wannan ran sama ba. Saboda haka da zaran an tinkari a kai shi sama, to ba za a buɗe saman ba. Sai a ce waye wannan, sai a ce ai wane ne, sai a ce ina wannan ba a maraba da shi, ba a maraba da wannan ran na ƙazanta da ya kasance a cikin jiki wanda yake na najasa, ran ba mutumin kirki ba. Sai a ce irji'i zamimatan, koma kina abun kukkushewa. Saboda haka fa innaha la tuftahu laki abwabus sama, ba za a buɗe miki ƙofofin sama ba. Saboda haka daga nan sai a jefo ran ya faɗo har zuwa ƙasa, alaman cewa mutumin banza ne. Saboda haka duk wanda ransa ba sama ya tafi ba, ba a buɗe masa ƙofar sama ba, to ba mutumin kirki ba. In kuma mutumin kirki ne, to za a buɗe masa, kuma zai je ya tadda rayuka na muminai, ‘yan uwansa ya zo a hadisi har suna iya gane juna, har su tattauna ya kuka bar wane, ya kuka bar wane, a wane lafiya a ƙalau, to wane fa, ai wane ya mutu, sai su ce subhanallahi, subhanallahi, wane ya mutu, ya mutu, kaga abu ya lalace, ma'ana ba su gan shi a wurinsu ba. Tunda ba su gashi a can ba, ina yana ɗaya gidan kenan, ina ɗaya gidan, ya mutu ya mutu, ya tafi yana ƙasa kenan, to ba mutumin kirki ba. Amma in dai ya riga wannan mutuwa, to zai je tadda su, suna murna cewa shi ɗan aljanna ne. To da haka mutumin banza ba za a buɗe masa wato ainihin ƙofan sama bare ransa ya haura sama ba. Shi ne Ubangiji Ta'ala yake faɗa cikin suratul A'raf, innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. الله تعالى ce wa'inda suka kafulce wanda suka karyata ayoyin mu suka yi girman kai ba su yi aiki da su ba ko ba su yi imani da su ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba a bude musu kofofin sama in an zo haurawa da rayuwarsu kuma ba za su taba shiga aljanna ba sai dai idan raqumi zai shiga ta kofin allura ya wuce. Allah ta'ala ce haka muke sakawa wa'inda suke mujrumai masu sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka in ka walakanta kanka zaka walakanta idan ka daraja kanka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi cikin mutunci zaka bar duniyan mala'iku suna maka albishir da aljanna masu daukar ranka ma suna karrama ka suna daraja ka ka za ka dauki ranka sannan je a haura da ranka sama ka je ka tadda bayin Allah na gari. Amma wanda duk ba mutumin kirki bane ya zama mutumin banza mai saba Allah ta'ala to ba za a bude masa kofar sama ba in an je kawai kofar za a same ta a rufe ko an ce ga wani ne wani su mala'ikun za su dauka su tafi saman amma za a ce ba za a bude masa ba ya ce koma kawai shikenan sai a je foren zuwa ga ƙasa ya zama tabbas ba mutumin kirki bane. To kai kokari ka gyara imaninka da halayenka sai Ubangiji ta'ala ce zalika bima qaddamat aydihi kaga wannan walakancin da suka shiga ana daukar ransu ana dukan su ana dukan fiskokin su da duwawun su ana cewa ku dandani azaba ta gobara shi ya san irin tashin hankalin da yake ciki. To zalika wannan azaban ta same shi ne bima qaddamat aydikum ko ta same ku ne bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayen ku suka gabatar mana abinda kuka aikata na munanan ayyuka. Duk wanda ya samu irin wannan sakamakon to shi ya jawo kansa shine ya je mummunan aiki har ya samu wannan wa annal laha laysa bizallami lil abid Ubangiji subhanahu wataala ba mai zaluntan bayinsa bane. Allah baya zaluntan bayinsa shi ba azzalimi bane in baka yi laifi ba ba za a dora maka laifin wani ba ba za a azabtar da kai ba tare da laifi ba. A nan da aka ce wa annal laha laysa bizallami lil abid kalman zallam sigatul mubalaga ne ma'anar zallami yawan zalunci amma ba haka ake nufi a nan kawai ba mai zalunci bane. In ka ce Ubangiji ta'ala ba mai yawan zaluntan bayinsa bane to ka ce yana dan tabawa ka ce yana dan zaluncin amma ba dai wai ake ba kaga ba yabonsa kai ba kenan. To Allah ta'ala kuma ko kwayan zarra ya ce inna Allah la yazimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azim. Allah ba zaluntan bayinsa ko kwayan zarra to kaga wa ma rabbuka bizallamin abi ma'ana wa ma rabbuka bizalimin lil abi. Allah ba mai zaluntan bayi wani kai in kai aikin lada ko kwayan zarra ne Allah bai hana ka ladan ba balma zai dindinka maka ladan ne ya ninka ya sake ninka zuwa 700 hannunkin da babu iyaka rugudin ikhlasinka da matsayinka wajen Allah subhanahu wataala. To tunda Allah ta'ala yake shi baya zalunci koda da kwayan zarra to wa ma rabbuka bizallami lil abi sai ka ce al mubalaga tu laysat ala babiha wannan mubalagan bata babinta sifatin mushabbaha kawai. Saboda haka Ubangiji ta'ala ba mai zaluntan bayinsa bane kwata-kwata ko kwayan zarra ba ya zaluntan su ma'anansa ba za ka yi aikin lada Allah ya hana ka ladan ba karkare na aikin da za ka yi fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara ko kwayan zarra ne ka aikata na aikin alkhairi wallahi za ka samu ladar ana kiyama Allah bai hana ka ladan ba bai zai ce ya rena abinda kai ba a'a za ka je ka samu ladan. Manzon sun yace ko koi ko dibino kwaya ɗaya ka bayar sadaka ko abin da bai wuce kimar dibino kwaya ɗaya ba Allah zai karbe shi da hannun dama ya rene shi kaje ka samu ladan kamar manya-manyan duwatsu ninnin ka shi lada yake ba zalunci yake so da haka ba zai zalunce ka ba kaga bara kai aikin lada a hana ka ladan ba la taqiran min al-ma'rufi shay'an karkare na aikin alheri da zaka yi ladan yana nan zaka tada shi a wajen Ubangiji ta'ala. Sannan kuma ba za ka wato ba za a azabtar da kai da laifin da baka yi ba Allah baya kama ka don Allah ya san gaibu. Yanzu a nan duniya in ana tuhuman wasu mutane mutum ɗaya ne abun amma mutum goma ake tuhuma duk sai a yayyago su a zo a rufe su idan har duka ma sai an musu sai daga baya a gane wane yake da laifi wane bai da laifi. To kaga wannan duk rashin sanin gaibu ne. To Allah ta'ala ya san gaibu ya san waye mai laifi baya kama wani da laifin wani ba kai laifi ba ba za a zartar da kai kuma wani ba zai laifi a kama ka da laifinsa ba wala taziru waziratun bizra ukhra laifin wani baya shafan wani kamar yanda ba za ka yi aiki ba a ɗauki ladan a kai wa wani don an yi haka an zalunce ka ka yi sallah zaidu bai yi sallah ba sai a ɗau ladan sallan a bawa zaidu ba a wannan Allah baya wannan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. In kaga an baka lada to kai kai wannan aikin ba a baka ladan aikin da baka yi ba don an zalunci wannan aikin to Allah kuma la yadhum mithqala dharra ba zalunci koda da kwayan zarra ne saboda Ubangiji ta'ala adali ne kuma mai falala ne kari ma yake akan abin da ka cancanta. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi kudusi manzo sai ya ce inna Allah ta'ala yaqulu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ku bayina ni na haramtawa kaina zalunci kaga Allah bai zalunci ba ina da iko yayi amma bai zai yi ba ya haramtawa kansa yace na sanya kuma zalunci ya zamana wato haramun a tsakanin ku kuma ban yadda ku zalunci ba ku bayina inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ba a zalimi bane, Allah ya haramta kansa zalunci kuma ya sanya zalunci ya zama haramun. Ko kana da iko karkai karka zalunci bayin Allah. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu masdaruhu yufzi ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanam. Karkai zalunci wajen kana da ikon kai domin zalunci karshen sa yana komawa nadama ne. Zaka kwana kana bacci in ka zalunci wani amma Allah da ka zalunta sai yaje kwana yana addu'a akan ka ina maka mummunan addu'a Allah kuma baya bacci zai karbi wannan addu'a don ya ce ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab. Kaji tsoron addu'an wanda aka zalunta ba ta da tsari shamaki tsakanin ta da kai tsaye Allah yake karbanta. Idan wani ya zalunce ka kace Allah ya isa ka zalunto ne yace maka Allah ya isa yace Allah ya maka maganin sa ya maka abin da ya masa maganin ka to Allah ta'ala zai karbi wannan addu'an za a daga ta sama a tsora ta akan girgije akan gajimare ta yi tsayawo a sama. Allah ta'ala ya ce la bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi na rantsa da izza na buwaya na da girma na wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba kai da aka zalunta kai wannan addu'a kaga wannan kawai ya isa mutum ya ji tsoron zalunci. Idza ga wasu malam karshen su baya yin kyau wallahi karshen su baya yin kyau zalunci ne kawai shikenan ana ta tara maka ka zalunci bayin Allah suna ta Allah ya isa suna maka mummunan addu'a kai kana can kana share bacci su kuma ba sa bacci sai ka ga karshen ka yayi muni don Allah baya yafe wannan baya barin wannan baya daga kafa akan wannan haƙƙin sa yake yafewa amma haƙƙin dan adam sai dai in shi yafe maka to za ka ga galibi azzalumai karshen su baya yin kyau saboda inna Allah la yumidu zalimi hatta idza akadahu lam yufitu. Allah yakan dan jira yakan saurara azzalimi ba zai kama shi da wuri ba amma ran da ya kama shi fa zai dandana kudan baya jale shi to zaka kaji tsoron zalunci ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yawmal qiyam. Manzo sai yace kuji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar kiyama zaka tashi ranar kiyama cikin duhu ba je ka fada wutar jahannama ba zaka gane gidanka na jannama amma kaga mu'mini yahdihi rabbuhum bi imanihim duk wanda ya tashi mu'mini bawan Allah to a lahira Allah zai nuna masa gidansa na aljanna da saboda imani sab 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 in ya shiga aljanna sai ya shiga gidansa kamar da ma can a gidan yake amma zalimi cikin duhu zai tashi ba zai gane gidansa ba karshen ta zai je ya shiga wutar jahannama ne. Sannan kuma zalunci tun a duniya Allah yake yin sakayyar sa ya zo hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah al-baghy wa ququl walidayhi abubuwa guda biyu tun a duniya Allah yake bayyana sakamakonsu zalunci da cutar da iyaye. Idan kana in kai azzalumi ne to insha Allah za a ga ƙarshen ka ko wani azzalumin ya zo ya ga bayan ka ko kuma Allah ya tsoro maka masifa. Wa ma min zalimin illa sayubla bi zalimin wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa la zalimun illa sayubla bi zalimin. Babu wani taimako face taimakon Allah yana sama da shi babu wani azzalumi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wani azzalumi dan uwansa ya zo ya dandana masa kudansa. To haka nan wanda yake cutar da iyayensa tun a duniya Allah zai nuna masa ba zai yi albarka ba. Allah ba bari sai an je lahira kawai a sai an dandana maka a duniya ka je lahira kuma ka sake tararwa. To da haka mutum yayi ya ji tsoro ya kafa kafa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zalimi bayin sa bane. Sannan hadisin Allah ta'ala ya sake cewa a cikin hadisin ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yumanna illa nafsuhu. Ya ku bayina wayannan wannan sakamakon da kuke gani ayyukan ku ne nake kiyaye su nake cika muku sakamakon sa duk wanda ya samu kyakkyawa a lahira ya gode wa Allah. Allah ne ya hada da falalansa ya masa tawfiki, ya masa gamon ka tare taimake shi ya zama bawan Allah. Wanda ko ya samu wani wannan ya samu sharri a fayil insa a cikin sakamakon ayyukansa babu kyau, ayyukansa munana, aka masa ukuba, aka yanke masa hukunci mummuna, to kar ya zargi kowa sai kansa, domin shine ya jawo kansa. Allah ta'ala ba azzalimin bayinsa bane, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, Allah ba azzalimin wato bayinsa bane. Sai Allah ta'ala ya ce
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
وَبَنْجِلِ تَعَلَىٰ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ yanda muka azabtar da kunnan kaman al'adar mutanen Fir'auna ne, ko kuma irin ayyukan da kuke na sabawa Allah ta'ala, kuna yin ayyuka ne irin yanda al'adar Fir'auna da jama'arsa suke yi, na sabawa Allah, na cutar da manzonni, na shishigi cikin al'amuran Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wallazina min qablihim, da kafiran da suka zo kafin su. Fir'auna da jama'arsa, jama'ar Annabi Musa ne alayhi salatu wassalam, manzo ɗaya ne tsakaninsu da manzala ta sama shine Annabi Isa. To da haka sun yi kafurci, sun kangare, Allah ta'ala ya dandana musu kutsansu. To haka wanda suka zo kafin Fir'auna da jama'arsa, Adawa da Samuda, mutanen Annabi Nuhu, mutanen Annabi Shu'aibu, mutanen Annabi Lutu da sauransu, Allah ta'ala ce kafaru bi ayatillah, sun kafurce wa ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba su yi imani da su ba. Fa akazahumullahu bidhunubihim, sai Allah ta'ala ya kama su da sababin laifukansu, Allah ya halakar da su da sababin zunubinsu. Wa kullan akhadna bi dhanbi, Allah ya ce kowa da zunubinsa muka kama shi, don Allah ba azalimin bayinsa bane. In kaga ya halakar da mutum, to laifi yayi. Inna Allaha qawiyyun, Allah mai karfi ne ba mai gagaransa. Sannan shadidul iqab, kuma mai tsananin uquba ne, mai karfi ne ba wanda zai rijaye shi ko ya gudu masa a ce ya tsere babu shi, sannan kuma mai tsananin wato ainihin uquba ne. A nan Ubangiji ta'ala yana tunatar da kafirai wato halin da Fir'auna da jama'arsa suka shiga ciki na halakar da su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi, wanda kissansu shahararriya ce. Sun yi wa Annabi Musa tawaye, sun nemi su kashe Annabi Musa da Banu Isra'ila wanda suka yi imani da Annabi Musa, suka kora Annabi Musa, suna neman za su kashe su, suka haɗa runduna. Allah ta'ala ya ce su fita su bar gari, suka fita suka kama zuwa kogi, suka zo kogin Maliya. Sun zo wannan kogin ba dama su tsallaka, in sun koma baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa za su halaka su. Sannan Allah ta'ala ya ce Annabi Musa ya bugi kogin nan da sandansa, ya buga da sandansa hanyoyi guda 12 suka buɗu adadin ƙabilun Banu Isra'il. Shikenan dutsen nan abu ne shi kogin, fanfalaka fakana kullu firqin kasawdil azim, ya dare kowane hanya sai zama kamar dutse kawai, ya zama ruwa ya zama dutse ba ruwa bane. Shikenan suka keta suka shiga, bayan sun shiga suna haurawa, Fir'auna shi ma sai ga ai akwai hanya, saboda haka zai bi su, shi ma ya shiga shi da jama'arsa. Annabi Musa da ya haura, Fir'auna da jama'arsa sun zo tsakiyar kogi, sai Allah ta'ala ya ce kogin ki dawo ruwa, sai kogi ya dawo ruwa kawai, sai dulmiyar da su, faghashahum min al-yammi ma ghashahum, saboda haka kogi ya nitse da su, kisan su shahararriya ne, wanda har Fir'auna din ya halaka. Don Banu Isra'ila sun yi shakka cewa anya Fir'auna ruwa zai halaka shi, don ya ce shi Allah ne, ya ce ana rabbukumul a'la, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, wa in ittakhadtum ilahan ghairi la ja'alannakum minal masjudin. To da aka yace bai yadda ba, shine kawai Allah, kar a yadda, in ma ko ne Allah to shine babba, ba wanda ya taba faɗan wannan sai Fir'auna. Yace ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijin ku mafi daukaka, kuma in kun ce za ku rike wani Allah ba ni ba, to sai na sa ku a gidan yaji, sai na karkashe ku, yayi tan musu ainihin barazana na uquba. Amma suka yi imani da Annabi Musa alayhi salatu wassalam, ya nemi zai halakar da su, wanne ya zama sababin halakar su, shi ma ruwa ya durmiyar da shi, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Da ya tabbatar da zai durmiya ruwa, yace na yi imani ni ma, babu ambata da gaskiya sai Allah, sai wanda babu ambata da gaskiya sai wanda Banu Isra'ila suka yi imani da shi, ni ma musulmi ne. Sai yace ya mika wuya ya musulunta, amma Allah bai karbi imaninsa ba, yace al'ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin, sai yau ne sai yanzu ne zaka yi imani bayan da ka yi barna ka saba wa Allah ka kangare sai da kaga mutuwa duk wanda mutuwa ta zo masa ko ya yi imani Allah ba zai karbi imani sama ko da haka ubangiji ta Allah ya halakar da shi ya zo a kissa Isra'iliya cewa lokacin da yake ta fadan la ilaha illallah nan malaika jibril ya ji tsoron kada Allah ya karbi tobar sa sai ya dauki tabo sai ya maka masa bakin sa daga nan yayi shiru tsit domin kada ya ci gaba da Allah ya ji tausayin sa ya karbi imanin sa kaga da ya ci bulus kawai duk dukan mutane da ya tai da zama a banza da cutar da su da halakar da su shikenan daga cikin bayan sa suka ce anya ko fir'auna ya halaka ko dai ya bulla zai je bulla wa nuri sai Allah ta'ala ce al-yawma nunajjika bi badnika li takuna liman khalfaka aya Allah ya ce zan tsiratar da jikinka kowa zai gani don ka zama aya ga wanda zai zo kafin ka to kuma fir'auna har yanzu ga ta nan a Misra tana Ramses al-Qahira babban gidan tarihin su ana zuwa ana gani zuwa lokacin social media na kai google ma zaka ga gawan fir'auna saboda haka don ta zama aya ne gashi nan dai kamar zaka masa magana kamar yana dariya amma kuma tuni tuni ya riga ya halaka kuma a hakan ana masa azaba yanzu haka cikin azaba yake ta wuta amma kai in ka sa hannunka ko cikin kulban ka za hannunka ba za ka ji azaban ba saboda ba rayuwa ta duniya yake ba rayuwa ce ta barzakhu tsakanin duniya da lahira don Allah ta ya ce abin nan wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون ده جماعة سن شغاوكو عذاب الله تاكي ويسو وتاني سافي ده يما أكي خون فرعون ده جماعة سد إتا بانا نفين ده سافي ان أي سيات أنجرا إن رانا تيسي ده يما إبا آه خود يوشي أكي نفين نا تكين عذابا نوترجع نوشيني عذابا كبري هو كتي عذابا برزقو تن شبائي ده كبري عذابا مررربا تكالي دوني على الاهرة ina nan yana shanta kullum in alkiyama ta tashi kuma Allah zai ce a kafir auna azabun da tafi wannan tsanani ita ce azabar wutar jahannama to kaga an gama da shi kissan sa ta shahara to da haka kafure ku ji tsoron Allah ku mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ubangiji subhanahu wataala yana da ikon ya muku abin da fir'auna da jama'ar sa ubangiji ta'ala sai ya ce zalika bi anna Allah
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم
وبنجي تعالى ذلك mun muku wannan hukuma ko mun yi wa fir'auna da jama'a ta wannan hukuma bi anna Allah saboda ubangiji ta'ala lam yakum mughayyira ni'mata bai kasance ba yana canja wa mutane wata ni'ima da suke cikin ta na zaman lafiya da walwala da lafiya da jin dadi ba an amaha alai ala qaumin wanda yi wa mutane irin wannan ni'ima hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta sun canja su da kansu Allah baya dauke wa mutane ni'imar da ya musu sai ni da Allah ta'ala suka far addinin su suka zama tsoron Allah to sai Allah ya dauke musu wannan ni'ima wa anna Allah sami'un alim ubangiji subhanahu wataala yana jin duk abin da bayan ka suke fada kuma yana sane da halin da bayan ka suke ciki ma'ana ubangiji subhanahu wataala baya dauke wa mutane ni'ima bayan suna cikin ta haka kawai ba sababi a'a sai in su mutanen ne ya zamana suna sabawa Allah subhanahu wataala sun bar dokokin Allah to Allah ta'ala sai ya azabtar da su shi yasa yazo a hadisi hatta dabbobi idan an yi fari babu ruwa to suna tsinewa ɗan adam masu sabon Allah sai ku ka jawo mana ku ne ku jawo mana saboda masiba in ta zo kowa sai ya dandana kudansa in bala'in yazo zai Allah zai dandana abin nan kowa sai ya ji a jikin sa ubangiji ta'ala ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qasa ba iya suka jawo ta ba kowa da kowa to wannan shine yake nuna idan wasu suna abubuwa na sabon Allah to dole ne a hana su dole a kama hannun su in ba haka ba in Allah ya tashi jarraban mutane za ta shafi kowa da kuma da ana cikin kwanciyar hankali a kasar nan da fa irin yaƙe yaƙen nan fa duk labari ake ji da kidnapping din nan da waye duk a wasu ƙasashe ne ake jin labari mu muna zaune lafiya kalau za ka dauki ɗan kuɗaɗen ka ko ina ka je ba ka tunanin wani abu amma daga baya-baya ana tafiya mutane suna barin addini suna sabawa Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya aiko mana duk irin mazihun da yake ta da yaki tsakanin musulmi da musulmi da ta'addanci da yan abun nan kidnapping da koma me ga sunan dai saboda sabawa Allah ta'ala da ake amma da zamu koma zuwa ga addinin mu murike Allah da Allah zai dauke mana wannan sai ya riga ce duk abin da ya jarrabi bayan ta da shi to su suka jawo kansu to da haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin suratul radi Allah ta'ala ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya canja mutane wani abu da ya musu na alheri sai in so suka canja to sai ya dauke kayansa wannan kuma yana nuna adalcin Ubangiji ta'ala adalci na Allah ta'ala be zai zo ya tsora maka masifa haka kawai ba kai laifi ba in kai laifi ne sai a azabtar da kai idan ka dawo zuwa ga Allah ta'ala hakan ya zame maka wa'azi to shikenan sai Allah ta'ala sai ya dauke maka wannan masifa domin akwai waɗanda inda za a kyale su kullum suna cikin ni'ima ni'ima to maganan addini kan fa sun yi fanfana da shi ba su da alaka da Ubangiji ta'ala amma Allah yana jarraba mutane to sun fi komawa zuwa ga Allah sun fi mararewa Ubangiji subhanahu wataala to shi yasa Allah ta'ala yake tsora wa mutane masifa in su yi laifi domin su dawo domin wallahu lil hurri muqimur raji'un wal abdu la yurji'uhu illa al-asr shi wani in an madan man nasiha haka wannan abin da kai bai kamata ba ka ji tsoron Allah zai daina amma wani fa dun nasiha da zaka yi bare daina ba sai an dan kunkushe shi tukunna sai an jarrabe shi nan ne zai gane halinsa sai ya farka bacci yake saboda haka duk waina wanda muke fama da su na cututtuka da tsadar rayuwa Allah yana jarraba mu ne da so bin laifin fukan mu don mu koma zuwa gare shi kuma magani shine a koma zuwa ga Allah amma duk abin da za a yi zagi shugabanni ba shine magani matsalar rayuwa da tsadar rayuwa mu abinda ke maganin ta shine mu duba laifin fukan mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala idan mun ji tsoron Allah wallahi shugabanni sai su ji tsoron mu da su ji tsoron zalunta mu amma mu ma muka zama azzalumai shikenan dukkan warja ce sai ma in ka samu dama kana zaluntan talaka dan uwanka me yasa wanda yake sama da kai ba zai zalunce ka ba zai iya zaluntan ka to da haka shi yasa Allah ta'ala ya tattakuda abun saboda ba gaskiya a cikin mutane ma nan ba gaskiya shi yasa muke fama da matsaloli kala kala daban-daban to mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce kadabi ali fir'auna
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ
Ubangiji ta'ala ya ƙara maimaitawa yace kadabi ali fir'auna kaman al'adan da mutanen fir'auna ai sun wa saba wa Allah ta'ala suka yi Allah ya halakar da su a cikin kogi kogi ya nitse da su to kuma idan kun yi haka Allah zai dandana muku hudan hudan ku wallazina min qablihim da wanda suke kafin su kazzabu bi ayati rabbihim sun qaryata ayoyin ubangijin su fa ahlaknahum sai muka halakar da su bi dhunubihim da sababin dhunuban ko da ka duk mai laifi a wajen Allah ta'ala Allah zai jarrabe shi to fir'auna haka suka yi muka kama su ba zaluntan su muka yi ba wa ma zalamahumullah walakin kanu humu zalima Allah bai zalunce su ba su ne azzalumai sun yi laifi ne sai Allah ya kama su ya kalmashe su ya halakar da su gaba daya duk da karfin da suke da shi wa aghraqna ala fir'aun Allah ta'ala ya ce muka dulmiyar da fir'auna da jama'arsa shi ma nan ala fir'aun da shi da jama'arsa duk mun halakar da su wa kullum kanu zalimin kowanne a cikin su sun kasance azzalumai duk jama'an da aka halakar azzalumai ne shi yasa aka halakar da su fir'auna da yake cewa hamana da annabi musa yace shi Allah ne ya aiko shi shi manzo ne wa aiko ka yace Allah wai Allah ce ubangijin ta ne kai yace wa hamana zo kai mini tsani dai in leka in gano ubangijin annabi musa ni a tamani na ƙarya yake tsani boye a masa wata takala zai hau sama yaje leko Allah amma sai ga kyau ya zo ya dulmi a cikin ruwa malam ya halaka ya ce shine Allah yace bai san suna da wani Allah in ba shi ba ma ajin lakum min ilahin ghayr to da haka amma ga shi ya zo to in shi ubangiji ne subhanahu wataala shi Allah ne to ta yaya za a yi a ce ruwa ya dulmi yadda shi ya ruwa zai kashe shi haka maganar banza ne da zuciya ne nake jin wa'azin wani malami wai akwai wanda ya fito wani dan hakika yana cewa shi Allah ne shi Allah ne wani mai gashi ya kaza uban shi gashi a abin nan ya tsefe gashin ya bar gashin sa kaman mace kwanan nan ya je wata ta'ziya ma ya kama shan taba a waje ko ya je ta'ziya ai ta'ziya aka kama masa taba ko wuri ne kama zukata manduda ne ko to wata haka ne kama shi a waje to shine wai da aka je ya ce shi Allah ne wasu suka je har garin su har garin su din suka ce su za su yi muqabala da shi ya fito ayi muqabala ya kawo dalilan sa cewa shi Allah ne kawai sai ya ce ah shi bai da lafiya bai zai iya fitowa ba to yanzu Allah ya zama bai da lafiya shi Allah ne kuma bai da lafiya kaga maganar banza kenan kaga daga nan ma faɗi kenan to da aka yake ya fito aka yake ya fito har suka tafi suka baro shi kaga Allah ya kama shi so in cewa shi Allah Fir'auna ya riga shi ai kuma ruwa zulmi yadda shi Allah ya halakar da shi to da haka mutum ne zai zama dan iska dan kwaya amma sai zai fake da addini wai shi ma mai addini ne kuma sai ya samu mabiya su bi shi su dinga bin sa a haka yana gaya musu abubuwa na ƙarya yana nuna musu cewa ya taka wani matsayi a wajentaka ko kuma shi ma ya kai matsayin Allah tunda komai yana iya zama Allah a wurin su kuma sai mutane su bi shi kada ganin sa kazami yayi kama da mahaukaci amma duk da haka baka gane ba siffarsa ta mahaukata amma baka gane ba kana bin sa ko shine zai kai ka aljanna so kaga mutane akwai kidima akwai rashin hankali in kai mai hankali ne ya kamata ka gane wajen ma zaka tafi a cikin inna hadha ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum Imam Malik yace ilimin nan addini ne ka duba wajen ma ya kamata ka karbi addini wala irin wayannan mutane na zauna a Kano a kurnan Asabe akwai shi wannan din akwai babban malamin su baran faɗi sunan zama a anguwa dai muka zauna da shi yana irin wayannan abubuwan baya sa takalmi sannan kuma kular safara ce ta zama bakakirin saboda baya wanke ta lokacin farkon zuwa na Kano a masallacin Juma'a na kunan Asabe idan aka yi sallah na dan fito dan zauna a gindin abun nan irin filan nan haka in ya taso zai koma ba wallahi tsorita nake ina kokarin gudu sai daga baya na gane ba ma wakati bane shi ma ga gashi ba amma hularsa ta yi dukun farafe kuma ta zama kaman gawayi takalmi kuma baya sawa shine wata ran lokacin abun nan ana wahalan mai muna hawa mota daga Kuroda irin bus din nan zamu tafi kurna lokacin Abuja ake hawa mota mallan Abuja shikenan sai aka zo za a shiga mota da gudu ana shiga akwai daliban sa muridan sa sai yana take musu ku shiga bani na riga na shiga kuma lalin bai hawa ba bai hawa motan bani na riga su hawa ku shiga ni na riga na shiga ku shiga wallahi kai mallan sai mota kan take ka bai shiga ba wasu daliban sa sun shiga shi bai shiga ba yana take musu shi ko yana cikin motan fa shikenan aka ce mota ta riga ta shiga aka rufe mota kai kaga ya ji kunya mala Allah kunya tashi a wajen wallahi gaba na wai ku shiga fani muna riga kaga da ya tuso sai don sai ce karama ne yana tare da su a kasa yana ce musu ya shiga yanzu shiga sai su zanki a cikin mota ma kuma ƙarya ne irin su ne ko yake karban addini ake karban addini a wurin su jirkita maka duk shari'ar da manzo Allah ta sama ya zo da ita su zo maka da sabon abu kuma kai ka yadda ba aya ba hadisi ka yadda cewa haka abun yake shikenan kai ka zama wawa kawai duk qur'ani da hadisi nan ba wani abu bane sai wani soko wani wanda bai san me yake ba sai zo ya tsora ka akan wasu abubuwa na bata a matsayin kuma wai shine malamin ka shine mai koya maka addini Allah ya tawaje to Fir'auna dai ya ga wuta kuma Ubangiji subhanahu wataala ya halakar da shi duk da takama da yake da nuna karfi da mulki kuma babu mai mulkin sa har yanzu babu mai mulki irin na Fir'auna sai Allah ta'ala ya ce mai
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
Ubangiji ta'ala yace inna sharrad dawabi lalle mafi sharrin dabbobi inda Allahi a wajen Allah mun ce addabba kullu ma yadubbu ala al-ard duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa ana ce masa dabba wato mafi sharrin mutane ake son aji mafi sharrin mutane da kuma dabbobin duka sun shiga allazina kafaru sune wa'inda suka kafurta fa hum la yu'minun wa'inda ba sa yin imani wato in kana neman dabba idan ka samu kafuri ka tsaya a wajen wato shi ya fi alade sharri ya fi kare sharri shine ma'anansa kamar yadda Allah ta ce walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun Allah ya tanadi wutan jahannama saboda da yawa daga cikin mutane da aljani wanda suna da zukata amma ba ta fahimtan gaskiya ba, ido ba na ganin gaskiya ba, sukun ne ba na bin shiriya ba. Wayannan kaman dabbobi suke, Allah yake sun fi dabbobi mata sune rafkadannu. To da haka kaga sune suka fi sun fi dabbobi wata shikenan, sune sharru dawab, mafi sharrin dabbobi, ba wani abu mafi sharri wanda a ƙasa wanda yake sama da kafirai. To da haka su suka addabi duniyan nan, su suka lalata addini, su suke kashe musulmi ko indirect ko direct. To da haka ko su taimaki musulmi, wasu musulmi su kashe wasu, ko su da kansu su kashe, aikin kenan. To da haka Ubangiji subhanahu wataala yace waɗannan sune mafi sharrin wato ainihin dabbobi a wajen Allah subhanahu wataala, sune kafirai waɗanda ba su da imani. Alladhina ahadta minhum, waɗanda ka ɗauki alkawari da su babu yaƙi tsakaninka da su, sune Yahudawan Banu Qurayza. Thumma yanquduna ahdahum, sannan su warware wannan alkawari. Manzo sama ya kulla da Banu Qurayza lokacin kafin yaƙin Ahzab cewa ba za su yaƙe su ba, ba za su taimaki wanda zai yaƙi musulmi ba. Amma da aka zo yaƙin Ahzab, yaƙin taron dangi, sai suka je suka taimaki kafirai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah ta'ala yake cewa sune mafi sharri dabbobi, waɗanda in kai alkawari da su wato za su zo su warware wannan alkawari. Alladhina ahadta minhum, wanda kai alkawari da su ba yaƙi tsakaninka da su, ba za su taimaki masu yaƙanka ba. Thumma yanquduna ahdahum, sannan su zo su warware alkawarin fi kulli marratin, a kowane lokaci. Ma'ana duk lokacin da ka kulla da su za su warware, duk lokacin da ka kulla alkawari da su za su warware. Wa hum la yattaqun, su ba sa tsoron Allah wajen warware alkawari. Wannan sune Yahudu. La yarquduna fi mu'minin illan wala dimma, so da haka ba Yahudi ba yi da alkawari, ka san da wannan. Ko ka kulla alkawari da shi a banza, ba zai cika maka alkawari ba. Allah ta'ala ya ce to su ne waɗanda suka fi kowanne sharri, ba sa tsoron Allah. A ƙa'ida na yaƙi ba a warware alkawari, amma kafirai suna warwarewa. Allah ta'ala ya ce fa imma taskafannahum fil harbi, idan ka same su a wajen yaƙi, yaƙi ya haɗa ka da su, to kar ka mutu da wasa. Allah ta'ala yana gaya manzo sallallahu alaihi wasallam, idan har yaƙi ya haɗa ka da Banu Qurayza, to kar ka musu da wasa. Fa sharrid bihim man khalfahum, ka tarwatsa wanda suke bayan su, ma'ana ka buje su, ka halakar da su har na bayan su gudu, su ji tsoron kar ka dawo ka abin nan ka afka musu suma. Wato ka tauna aya ko ka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Idan ka same su yaƙi ya haɗa ka da su, to kar ka musu da wasa, domin waɗanda suke bayansu su ji tsoro, su ma abin da ya samu waɗannan zai same su. Shi ne ma'anan fasharrid bihim, ka tarwatsa bihim da sababin yau za ka yi, man kalfa wanda suke bayansu, la'allahum yadhakkarun, domin su wa'azantu, kar su zo su sake kawo maka hali. Wannan shi ne abin da ya faru, mun ba da kissa mana. Da aka kama su ya aka yi da su, rami aka tona, aka dinga ɗaukansu, sai an bugi mutum a ramin, an karya masa wuyansa da bayansa, sai a tura shi. Sai a ɗauko wannan a bugi wuyansa da ramin, bakin ramin, a bugi bayansa, a karya wuyansa da bayansa, sai a tura shi aje a tusa shi, a tsora shi akan damuwansa. Haka aka dinga kashe su, ana tuttura su a cikin rami. To da Allah, kafirin da suke gefe-gefe suka ji wannan yaya, dole hankalin su ya tashi. To Allah ta'ala ne ba da umarni a musu haka, saboda ba su da amfani, sharri ne ga al'umma, sharri ne ga musulunci. Barin su zagon ƙasa za su dinga yi wa musulunci. Allah ta'ala ya ce a musu wannan, domin sun ba da daman da ba don Allah ya turo mala'iku a yaƙin Ahzab ba, yanzu da musulmi sun zama tarihi. Sai dai a ce ai an yi taɓa yin wani annabi, sunansa Annabi Muhammad, da sahabbansa suka yi faɗa da mutanen Makka daga ɗafanawa, shike nan suka ƙurmushe su, sai dai su zama tarihi da babu addini. Su suka ba da wannan daman, suka zo suka shigo ta wajensu, aka shiga tashin hankali. Wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Kowa rashin abin nan, ransa ya kawo makoshinsa, ya kawo makogoronsa, kowa aka shiga hali mai tsanani, aka girgiza mu'minai, girgizawa da sababin Banu Qurayza. Allah ta'ala ya yi ikonsa, ya kawo iska da mala'iku, ya taimaki mu'minai, aka tarwatsa su, aka shiga ba a kansu. Sai Allah ta'ala ya ce to in yaƙi ya haɗa ka da su, kada ka mutu da wasa. Kuma ana dawowa Ubangiji ta'ala ya ce musulmi su tafi Banu Qurayza, su je su yaƙi. Aka je aka yaƙi, aka yaƙi su waɗannan Banu Qurayza, mun ba da kissan hannu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a yi musu haka, saboda na bayansu su ma su tarwatse su gudu, kada su ce za su kawo musulmi hari. Musulmi su zama abun tsoro, kar a musu da wasa, don na bayan su ma su zama wato ala taitayin su su wa'azantu. Allah ta'ala ce wa in ma takafanna min qaumin
wa in ma taqa,
to za mu tsaya nan insha Allah sai gobe mu dora. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.